أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan safiya ta Lahadi. Yau muna 22 ga watan Safa, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shekara 1442. A kidayen miladiya yau muna 11 ga watan 10 shekara ta 2020. Daidai mun dawo wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta wannan littafi At-Taqafi fi Tarbiyatil Awlad a Jami'u Abdullahi bin Abbasin dake cikin birnin Zaria. Wannan ita ce zama ta takwas. Mun dauko zama tun daga na farko har mun yi na karshe na bakwai. Wannan ita ce zaman mu ta takwas. Kuma muna cikin bayani akan ababen da za su taimaka ma mutum wurin tarbiyyar yaya. Kasancewan tarbiyya a yau ita ce babban cutan al'umma. Al'umman musulmi suna dandana koda na rashin tarbiyyar yaya. Waɗansu yayan lalacewansu ta kai ga idan da a shirya wani taro a gayyaci shedan, idan bai samu zuwa bai tura waɗannan ƴaƴan, to shedan ya samu wakilci. To kaga hadarin ba karama bace. Gaya nan kullum maganan fyaɗe, maganan sace-sace, maganan ɗauke-ɗauke, maganan kidnapping, maganan abubuwa mabambanta, maganan cin hanci da rashawa. Ƙasa ta lalace, san kai da san rai, gayinan rayuka na salwanta. Kawai gyaran titi za a ba wani saboda rashin tarbiyya, ba zai tsaya gyara titin ba, rayuka sai su salwanta, dukiya yi ta salwanta. Wani dan wani ofis za a bashi sai ya gina kanshi ya gyara al'umma miliyoyi, su suna cikin wahala, shi yana cikin jin daɗi. San rai da san kai ya sa za ka je asibiti ko ka ci wannan ba za a iya baka kyauta ba. A daidai lokacin da yake wani mutum ɗaya ya wawura kuɗin da mutum miliyan ɗaya za su iya rayuwa na wata ɗaya ko na wata biyu ko na shekara ɗaya. To kaga duka wannan yana faruwa ne saboda rashin tarbiyya. Shi ya sanya matsalan tarbiyya a wannan zamani ita ce nan matsala mafi haɗari. Kuma daga nan ne ita ce nuqtatul bidaya. Daga nan ne in an tashi da kyau, to tafiya za ta yi kyau, kuma za a kai a kankani, kuma za a yi ci nasara cikin tafiya. Idan ba a tashi da kyau ba, aka tashi a lalace, to komai haka zai fita a lalace. Kuma matsalar nan tana da buƙatuwan fa kowa sai ya baza ƙoƙarinsa, kamar yadda malai ya jawo hankalinmu ya gama mu da Allah akan kowa ya baza ƙoƙarinsa. Matsalar tarbiyyar ne in dai muna son mu samar da ita, sai fa mai son kai ya cire son kai, mai son rai ya cire son rai, mai son ƴaƴa da wuce kima yi watsi da wannan mummunan ɗabi'a, mai kin ƴaƴa da ya wuce kima yi watsi da wannan mummunan ɗabi'a. An haɗa kai tsakankanin iyaye, uwa ta haɗa kai da uba, uba ya haɗa kai da uwa, iyayen nan sun haɗa kai da malamai a masallatai, a makarantu, makarantun islamiyya da makarantunmu na zamani waɗanda muka rikidar da su suka koma na addini. Sai an haɗa kai, sai an samu ƙwararru sun sanya mu akan hanya, mu kuma sai mun yi da gaske, sai mun salwantar da dukiya da lokaci da tunani don wurin lalubo matsalolin da hanyoyin da za a bi a magance su. Idan aka yi wannan, aka haɗa da nagartacciyar addu'a, to za ta kai ga a hankali a hankali mu gina mutanen kirki, daga bisani su zama shugabanni na kirki, a gina gidan aure na kirki, mata na kirki, miji na kirki, sai a ci gaba da samar da ƴaƴa na kirki. To kaga an gama da wannan matsalar tarbiyyar kenan. Amma in fa muka ɗauke ta kawai yanzu wannan za mu zo mu ji wannan wa'azi ko wannan karatu, in muka ji a nan za mu barshi, to matsala ta faru. Ko kuma idan muka ɗauka aikin nan na yini ɗaya ne ko kwana ɗaya ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya, daga lokacin fa matsala ta faru. Ko kuma muka sanya san ranmu ya zama shi ke gudanar da rayuwarmu, abin da ya maka daɗi kai, abin da bai maka daɗi ba, komai mahimmancinsa ba za ka yi ba. A wannan lokaci matsala ta faru. Haka za mu yi ta tafiya a kai kai ce, ba kuma za mu cimma abin da muke yi. Allah ka shiryar da mu. mun zayyano al'amura kusan guda 10-12 za mu tashi al'amari na 13 maliki al-hirsu ala tahfiz al-awlad kitab Allah karantar da yara littafin Allah da sanya su su haddace al-qur'ani yana daga cikin abin da zai taimaka mu iyaye wurin tarbiyyar yaya yace wannan aiki ne babban aiki wanda idan iyaye suka shagaltu da wannan sun shagaltu da mafi girman al'amari kuma sun tsara lokutan yara ba za su samu lokacin da za su je shibanna ba kuma za su tsara yaran daga lalacewa da barbadewa a gari saboda kowa dai ya san irin yadda Qur'ani ke da tasiri gurin gyara dabi'a da gyara suluk suluk mallai ta amfani da kalmar suluk a cikin littafin nan tun daga farko har zuwa nan kun san akwai al-khalqu shine halittar mutum na waje halittar mutum na waje shine sai a ce khalquhu halittarsa inda hannayenka suke idanka kafanka kaza kaza shine al-khalqu to akwai al-khuluqu shine halitta na ciki dabi'unka na ciki irin dabi'un da suke fitowa daga cikin zuciyar mutum sune al-khuluq kyauta ko ruwa kaga an kaga mutum a riga haka ai ba za ka ga kyauta ba daga cikin shi yake fitowa to nan khuluq kenan fushi ko sakin fuska garaje ko sanyi sanyi duka wannan khuluq kenan to idan suka fito wannan khuluq din suka tasirantu a gabuwa shine suluk kila an fahimta idan dabi'anka na ciki ya fito ya tasiri a gabuwanka to a wannan lokaci shine suluk to qur'ani yana canza suluk na mutum yana canza dabi'unsa kuma qur'ani shine mabubbuga na hikima da idan ya riga shiga cikin zukatan yara shi ke zai wahala ga cika ga yaron da ya shiga cikin haddin alqur'ani ya zauna ya haddin qur'ani kuma ya zama lalacacci ya bada shekaru 4-5 yana haddin qur'ani duk ya gama wannan haddin kuma sai ya ganshi yana shan wiwi kai Allah subhanahu wataala bai darasa makarantun qur'ani da irin wannan miyagun dabi'u ko kaga yana fata yana da wahala sai dai ko din dama san qur'anin hujjatun alayhi to da haka qur'ani dai mai da hankali akan yara fi tahajjan alqur'ani fi tahajjan alqur'ani alkhairi yake zukatan su ya ce a ce sharri yake zukatan su abu na 14 tahsinan bil azkar ash-shar'iyya karaka ba ƴaƴanka katanga ta hanyar zikiru ranar shari'a ka koya musu azkar azkar na safiya azkar na yamma azkar na bacci azkar na shiga na fita na shiga masallaci azkar na cin abinci azkar na gama cin abinci azkar na tafiya azkar na shiga mota azkar na shiga kaza irin waɗannan abubuwan in ana kawa wani zikiri ake yi in ana ruwan sama wani zikiri ake yi in yaro ya farka daga bacci ya firgita wani zikiri ake yi in yayi mafarki wani zikiri ake yi in ya ji zuciyar shi tayi rauni tana ma Allah mummunan zato wani zikiri ake yi ga ambaton Allah nan bila adadi a hisan musulmin kawai ya kawo addu'o'i sama da guda 200 da wani abu wanda in Allah ya ce nake ka kana kan waɗannan turba kana kan wannan turba kuma ka dora yara akai shikenan baka da matsala baka da matsalan makiya ko abokan gaba kai har akwai addu'an fa idan kana tsoron wani azzalimi in za ka shiga gurin shi ka je ka gana da shi akwai addu'an da ake yi kuma in ka yi shi da yaqini wallahi za ka tasirin sa za ka abin ban mamaki kana tsoron wani masharranci ko wani jami'in tsaro ne ko wani mai mulki ne na siyasa ko wani wane ne ko wani boka ne ko wane ne kana da addu'an da idan ka karanta ko kai arba da shi ba zai iya cutar da kai ba da izinin Allah irin yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah lokacin da ya shiga gaban sarkin tata miyagun mutane da suka zubar da jinin musulmi tata duk wanda suka yi arba da shi kawai sai sun ga bayan shi amma lokacin da suka shigo kasan Dimashq Ibn Taymiyyah cikin karfin hali saboda ya san yana da kariya daga Allah haka ya fuskanci sarkin tata ya ji gaya mai maganganu ta gaskiya ka ji tsoron Allah ka zubar da jinin musulmi kai kala
sarkin ne yana mamaki wannan waye yace zo gaba na yana biya mu wannan a tarihi ba ta taba samu nake ga shi irin wannan maganar ba aka ce wannan shine Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abd al-Salam Ibn Abd al-Halim sarkin ya kafake da Ibn Taymiyyah ya gama bayanansa yace to naji na gode to Allah gafarta mallan sai ka dako musu abincin rana yace Allah ya tsare ni in ci abincin kan azzalimai kaza kaza ya gaya mishi maganganu ta gaskiya ya fito ana san mamakin wannan wani mai karfin hali ne zai gaya ma sarkin Tatar in ka san irin tarihin Tatar a ce an gaya ma sarkin su irin wannan magana to idan ka rike Allah wallahi baka da matsala ko ina baka fuskanta baka da wata matsala ka rike Allah kawai ko shugaban kasa baka gaya mai gaskiya to da haka abin da ya kamata ka nuna ma yaranka kenan su wadatu da Allah su cire tunani akan mu baban mu yana da kuɗi baban mu na da mota baban mu na da kaza duk wannan ba shi bane su wadatu da Allah su san Allah shine alkafi fa takfikahum Allah in suka gane wannan shikenan wazalika bil qa'iha ilayhim in kanu sifaran in suna yara ka rika koya musu kana fadi suna fadi wa ta'fidhum iyyaha in kanu mumayyizin kasas hajjati in sun zama kun dan tafa alhamdulillah a makarantun mu zaga idan kafin a shiga aji da safi sai a zauna sai an yi musu azkar na safi da yamma in sun yi sallar asar sai ga sai an yi azkar na yamma to wannan ana dora yara akan turbani na alkhairi abin da ya rage iyaye kuma su kula ne lokacin bacci da shiga da fita da sauran abubuwa ne da kullum abu na 15 arhisu ala mas'alatu tarbiyati bil qudwa mutun ya rika yin masa tarbiya a aikace mun yi a baya can shine ma na gaba alhadar min at-tanaqub kan san ci tukka da warwara kullun ka rika ce mai yara ku zama na Allah ku rika kyauta amma kai maruwaci ku rika tausayi amma kai baka tausayi ku rika kaza amma kai baka yi ku daina ƙarya amma kai kana yi wannan ba daidai bane malaike cewa lalle wannan yana da muhimmanci iyaye su kula gurgurdin inda suke nuna ma ƴaƴan su gaskiya da tsayawa akan tafarki gurgurdin da ƴaƴan za su koyi dan haka in sallah ne ka nuna ma yara a aikace inda ake sallah ka nuna musu inda ake alola kun ga inda ake alola ayi kaza a tseta nan a tseta nan a tseta nan a tseta nan a kuskure ruwa a gunza a kuskure a tofar a shaka sauran a sa hannun haju a taci a ɗibo ruwa a wanke fuska tun daga bubbugan gashi har ya zuwa ƙarshen haba daga kunni zuwa kunni duka yi musu bayani a wanke hannu tun daga kan ƴan yatsu za ga wani idan ya zo a lola sai ya rika wanke kawai daga nan zuwa nan musamman wanke hannu na ƙarshe a nuna musu tun daga kan ƴan yatsu har sai an shigar da gwiwar hannu a nuna musu yadda ake shafan kai a fara daga mafaran gashi a kai ƙarshe a dawo da shi da shafan kunni a wanke musu a nuna musu yadda ake wanke kafafuwa a wanke can cikin kafa inda yake da takadu cikin nan wani yana dan kwarmi a wurin a nuna mishi ruwa ya ci wurin can wurin agara a nuna mishi ruwa ya samu wurin tsakankanin ɗan yatsu a nuna ma yaro a tsakkefe su sannan ka nuna mishi yadda ake sallah to ire-iren waɗannan abubuwan yana da tasiri kwarai da gaske kuma ka nuna mishi yadda ake danna fushi a fasa ta taka wani lokaci sai ya ga baka dauki mataki ba kuma ka nuna mishi inda ake fuskantar baki da biyayya ga iyaye da sadar da zumunci duk waɗannan ɗabi'un a aikace su ne za su yi mana tasiri wurin tarbiyya amma in dai kawai da baki ne kai ta faɗi amma kai a aikace ba a ganin wannan to gaskiya tasiriya kake yi ko tasiriya kike yi hajiya ba za ki ga tasirin iyaye a abin nan tarbiyyar iyaye ba sai dai kawai ai tai sai ko mutum ya tsara ni fa ina bakin kokari wurin tarbiyyar nan to ai aikin ka yana shan banda maganan ka kuma a nisanci a tanaqub cika da warwara mali ce kamar inda muka yi bayanin shi a can gaban da ya gabata kuma alwafa'u bil ahad ko bil wa'd cika alkawari duk inda kai alkawari to ka cika mali ce wannan yana da muhimmanci ne saboda da dama akwai iyayen da idan suna neman yaran ko sun maka musu wani abu sai su yi ta yara alkawarin zan sai maka kaza fa ya'iduhu bi shira'i alhalwa zan sai maka aliwa aw bi dhahabi alhadiqa zan dauke ka mu dan tafi nuzha dan yawon shan iska haka zamu je zariya dan
za mu je aviation ka ga jirgi za mu je ziyara makabarta irin waɗannan abubuwa ko zan sai maka keke ko maka mantan wannan kuma daga karshe sai iya cika alƙawarin to yanzu wannan ka koya ma danka saba alƙawari ne a aikace da haka idan kayi alƙawarin da kaga ba za ka iya cika ba to ka kira yaron da kai mishi alƙawari da na ce zan yi kaza kaga ne tsammanin zan samu albashi ne to amma kaga albashin bai samu ba da Allah kai hakuri idan Allah fa na samu albashin na dan bidiya ba su suka insha Allah zan maka sai kai ji hanzari ba zai ka ganin baban shi me faɓa alƙawari bane ka ga yayin shi dalilin da yasa baka cika mishi wannan alƙawarin ba abu na 18 ibadul munkarat wa ajizatil fasadi anil aulad duk abinda ka san yana gurɓata tarbiyya musamman na kafatan watsa labarai da sauran abubuwa masu muni to ka nisanta shi daga gida cikin abinda ya wajaba shine ISK wannan su tsaftace gidajensu daga irin waɗannan miyagun abubuwan da ke gurɓata tarbiyya to idan an ɗauko wannan za ga wani ya sanya dish a gidansa ya sa a ɗakin uwa ya sa a ɗakin yara ma wani ban ga mutum sha kamar wannan ba mutumin da zai sa dish a kowane ɗaki a gidansa kuma control ɗin ba yana ɗakinsa ba ne ba yana hannunsa ba ne yara suna da daman da za su kamo tashin da suka ga dama su kalla to babu gurɓata tarbiyyar da ya wuce wannan cikin tashoshi akwai tashoshin da yake idan ka kamo su akwai irin su via plan kawai indian family ban da raye-raye da waƙe-waƙe ba abin da ake yi akwai irin su arewa da hausa kenan ka ku ji na kawo na india ku ce kun huta akwai arewa shi arewa da yake mafi sharri ne sai wani lokaci ta ƙasan ya maka tafsirin malam jafa ko karatun ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu saboda ka rubu ka ɗauka tashin kirki kana matsawa gaba babu lalata da shigantakan da ba a yi kamar kuma wani tasha akwai tashin tauraruwa wanda wani lokaci ma bil munasaba tashin tauraruwa akan samu matsala sai su haɗu da sunna TV kila sati uku bayan nan ko wata ɗaya bayan nan waɗansu sun lura da wannan in ka kamo tashin sunna TV sai ka ɗaga ana fim ɗin Hausa kuma kuma Hausa wannan matsalar ta faru shekaru kamar biyu ko uku baya sai na tuntuɓi shi daraktan sunna TV ya ce wallahi matsala aka samu tashoshin ne a can ƙololuwa suke haɗuwa sai ka kunna sunna TV kawai sai ka ɗaga ana cin ɗin soyayya cikin fima kuma Hausa to an ɗauki mataki an gyara amma ina jin abin ya sake faruwa ne daga bayan nan to tashan tauraruwa sharrin tashan ita ma akwai Zango TV cikin tashoshi ne na sharri wannan duk gurɓata aƙida suke gurɓata ɗabi'a suke yi in ka tsami irin miyagun tashoshi na 'yan shi'a da ke cikin kafafen watsa labarai ba zan faɗi sunan sa bulan sana ka ce bari ka je ka kamo ka gani ba zan faɗa ba amma suna nan ko yanzu ɗin zan iya maka lissafin tashoshi 10 duk na 'yan shi'a ne shedanu kawai ka'idan da zan baka shi ne inda Hausa ne kake son ka saurari program Africa TV ku ce ɗaya sunna TV manara English wadda ke na ce na Hausa ne amma dai mu haɗa da manara akwai manara English akwai manara Hausa to duka manarorin akwai al-irshad biyar kenan ko akwai wisal Hausa TV sai wanne kuma wannan za ka gane addini sosai a turanci wannan na turanci akwai huda akwai tv akwai wanne kuma akwai islamic channel
sai wanne ko shi kenan inna larabci ne akwai saudi qur'ani akwai saudi sunna sai wanne to akwai iqra akwai iqra ko da ke mu Hausawa ne shi yasa ba mu san larabcin sosai ba to wa innan tashoshin duka suna da tsafta suna da kyau su ko duk tashoshin da suke tona watsa labarai irin su al-hajaz irin su al-arabiya irin su wane ne wannan zaka ga mai kyau zaka ga bannan su al-jazira galibi ma bannan suka fi hadawa an kashe mutane a Palestine an yi kaza maganin kisan kai ne kawai da tashin tashin a duniya shi yasa ne ko burge ne ma ba sa yi ba za ga alkhairi ba sai dai maganin yawan kisan kai maganin tashin tashin maganin fitin tunu da bala'o'i da abubuwa mabambanta akwai dan tashoshi masu kyau akwai al-insan na larabci ne suna yada alkhairai sosai al-insan ha ba insan ne kawai insan ba ba alban insan akwai tashoshi dai na gaskatu masu kyau to duk ire-iren waɗannan amma duk wanda ba su ba kawai sai watsi da su sai watsi da su saboda lalacewa a gonar alfaiba saboda lalacewa wai alfaiba sai dai kaga ana zikiri ana dukan kirji ana hauka ko alwilaya kaga ana tabbatar da karirin ana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to yana da kyau mutum ya nisan shi irin wannan miyagun abu ne da haka abinda nake cewa ni ban gamsu ka sanya TV a ɗakin mata ba ban kuma gamsu ka sanya TV a ɗakin da kai kake da control kuma ka saki control ɗin a hannun matan gida da yaran gida ba kai ban ma yadda ka yadda a riƙa kunna TV in ba kana gurin ba in kana nan ka kunna abin da ake so a gani a gani in ba kana kowa ya haƙura saboda yau al'amuran babu tabbas babu tabbas abu na 19 ijadul bada'il al munasibati lil aulad to idan ka hana su kallon TV da waɗannan tashoshin da abubuwa na banna to ka samu musu da badil musanyin shi ka samu musu da musanyin shi ka samar da abin da yake ko dai dangogin wasa in ka hana su waɗansu miyagun wasanni to ka samu musu da wasanni masu kyau in ka hana su kallon TV to ka samu musu da waɗansu tashoshi to ka samu musu waɗansu tashoshi waɗanda suke hada tsakankanin ɗaya da kewa da kuma fa'ida in Allah baka hali sai ka samu laptop haka ko in ɗan computer nan desktop haka wanda za a samu waɗansu abubuwa masu amfani suna kalla waɗansu abubuwa za su ƙara musu gogewa gurin harshen larabci ko harshen turanci akwai irin wannan shirye-shiryen akwai waɗansu shirye-shiryen da za su koyar da su kyawawan ɗabi'u suna ƙazanta musu miyagun ɗabi'u akwai ire-iren waɗannan abubuwan sai ka samar da shi in kana da hali ka sanya ma yara a cikin gida saboda yara su samu abin da zai riƙa ɗebe musu kewa suna cike raran lokacinsu sannan sai ka nisanta su da tajnibuhum asbabal inhirafil jinsi duk wani abin da ka san yana tasiri na mu'amalan mata da maza to kai ko kokari ka nisanta su da waɗannan sababban kamar yadda muka ce tashoshi ne kwata-kwata ma a goge su ma a cikin tashoshin da ke cikin tashoshin TV-in ka ko kuma karanta tsakoshi waɗanda yake in dai an karanta to zai kama zuciya kuma zuciya za ta motsa a babin sha'awa da mujalloli na ƙarinci wanda masu 'yan kasuwan ya ce tujjal gara'idul arab masu cin 'yan kasuwan mutunci da motsa sha'awa su ne suke rura wannan fitinan sai kaga mutum yana tura baro yana sai da waɗansu abubuwa idan ya ganka matashi sai ce to akwai fa ba yana nan da su a karkashin abin nan dinsa sai ya dauko fim sai ya ba ta. To yanzu ma ba ma sai ya sai da fim ba, ga sunan yanzu mutum yana shiga cikin wayan shi sai ya samu. Shi yasa nake ce muku ni cikin sharrora a yau ni dai ban taɓa ganin sharri kamar al'amarin wayan nan ba, sharrin da ke cikin shi ba kaɗan ba ne. Yawwa, mun yi bayani akan shi jiya. Karka yadda ka suna jin kiɗe-kiɗe ko da ɗan tsayar ne ko shata, kowa kan kansulan angonku ne ba wani alaƙan mutum da jin wake-wake. Abu ya lalace sai ga kowa sai an mishi waka, shugaban ƙasa sai an mai waka na rashin kunya, gwamnati sai an mai waka, ciyaman sai an mai waka, kansula sai an mai waka. Alhamdulillah malamai ne kaɗai yanzu ba a musu waka, wannan waka na rashin kunya da rashin mutuncin malamai. Ba wani malami da ake mishi waka don yana malami, sai dai in malami ne yana da wata sarauta ko yana da wani matsayi a gwamnati, amma ba don yana malami ba. Wato inda duk malami yana da malanta ne za a yi mishi waka, kai a yi maka. To mun gode ma Allah da ya sa mu ne muka kuɓuta daga wannan ƙazantan waƙe-waƙen da ke da kiɗa. To ka nisanta yara wannan ko karance-karance cikin littattafan da suke bayani akan al'amarin alaƙar maza da mata. Mun dai wannan bayanin a zaman da ya gabata. Sannan ta jini buhum azinatul fariha wal muyu'atul qatila, a nisanta yara daga ra'ayin kawai caɓa kwalliya da shafaɓa. Akwai yaran da ke kawai su ba abinda suka ɗauka, kawai su dai a caɓa kwalliya a ci gayu. Wata rana in ka ci gayu, wata rana ka fito cikin ƙasƙancinka da walaƙancinka ga Allah. In yau ka sa riga mai kyau, gobe a ganka da riga ta tawadu. Har hadisi yana cewa babu wanda zai bar sanya wasu tufafi masu tsada alhalin yana da dama, face sai Allah ya musanya mishi da su a cikin gidan aljanna. Da haka ba ko da yaushe wai a caɓa kwalliya, kaga wani in zai sa kaya sai ya kashe dubu nawa a kayan da zai sa a cikin jikin shi, ba buƙatar irin wannan takalluf din. Wannan takalluf babu buƙata a daidai lokacin da yake, ba za ka zama ƙazami ba, ba za ka riƙa sa ya gaggun kaya ko kaya masu ƙazanta inda mutane ba sa son zama kusa da kai saboda kayanka na bashi, suna tashi, suna wari. A'a, ka samu kaya masu kyau ka sa, masu sauƙin kuɗi amma ka gode shi kenan, ba wani matsala. Amma ka ga an mai da hankali akan yara dai a yi ta cin kwalliya, a yi ta caɓa kwalliya, malice wannan ba daidai ba ne, yana gurɓata tarbiyya. Kuma a nisanta yara daga yin tsaraici, abinda iyaye mata suke taimakawa, sai ka ga uwa za ce ma yaro wanka tun a ɗaki, sai ta yi mishi digidin kafin ta kai shi bayi, sai ta cire mishi kaya ba wani lilli a jikin shi, sai a ce to mu je bayi, sai yaro ya fito tsakar gida zai je bayi, ko kuma a cikin ɗaki in masu bayi a ɗaki ne, amma yaro tindir a tsakar ɗaki da kannin shi da yayin shi suna ganin abin da za su yi ta'aliki a jikin shi, ko mace ko namiji ana samun wannan matsalolin da yawa. Yawwa, sai kaga wani ma yana fitowa sai ɗan uwan shi kwashe mishi da dariya, ko ba a samun wannan? Ana samu. Wani lokaci ma idan akwai karamar yarinya wanda ba ta san kan garin al'amura ba, sai ta kai hannu jikin yaro ko yarinya, ita tana ganin ta ga abin wasa. Wannan ina gaya muku iyaye mata kuna yin wannan da yawa, ko kuma yaro za a shafa mishi mai ga sauran ƴan uwan shi yara, sai a bashi tsarara. To duk wannan kuna koya musu su yin tsaraici ne, cewa yin tsaraici ba matsala ba ne. Duk yaron da ya taso cikin irin wannan tsaraicin, to kaga dun gobe kaga yarinya ba ta iya zama ba, tana wawan zama ba za ka yi mamaki ba.
galibin wawan zama da mata ke yi galibi daga irin wannan matsalan take tasowa abin banta kai ce sai ka ga mata tana zaune wani malamin islamiya ya zo yana cewa don Allah ya za a iya gyara mu dan su mata da ba su iya zama ba sai mace ta zauna sai ce wawan zama ko kuma sai ka ga mace za ta ba yaro nono sai ta dage hijabi sai ta yarba shi baya na ana karatu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata nan tana ba yaro nono duk wannan matsalan yana da asali daga irin yanda aka yi mata tarbiya ita ma ba a nuna mata tsareshin ta irin kula bane kai ni na san akwai wata matan da yake ko bayi za ta leka in aka ce akwai wani a ciki zai ce to menene to wannan yana da alaka da irin tarbiyyar da ta samu menene kun ga dole ne ta tuntunu inda bai kamata a yi sakaci da su ba a daidai wannan gaban akwai wani dan uwa da ya kawo mini wata magana kuma na gamsu da ita yake cewa malam mun muke cewa duk inda aka zauna mata su rika kebewa maza su rika kebewa yace amma sai kaga iyaye mun zo da ƴaƴanmu mata masallaci sai mu shigo da su cikin sahun mu na maza yarinya ai shekara 5 6 a wannan lokaci a aikace kana nuna mata ne cewa babu bambanci tsakanin jinsin maza da na mata yarinya kace kun zo da ita ga kananta ga ta a gefe ga kuma sauran maza in an zo da ita masallaci sai a kai ta inda mata take an nuna mata bambanci kenan amma an zo da ita masallaci ga wurin mata kuma ka shigo da ita cikin maza me kake nuna mata kenan cewa kar ta ji wani hijabi kar ta ji wani shamaki da kankanta da maza duk inda take kawai ta zauna cikin waɗannan maza to wannan yana daga cikin kurakurai ba kuma nisan ta yara daga kwaikwayon kafirai wanda yake kwaikwayon kafirai zai zubar da mutuncin yara zai gurɓata ɗabi'ansu zai firge su zuwa ga lalacewa zai jefa su cikin fitina daga nan kuma su faɗa cikin alfasha Allah kaɗai san iya inda abin zai tsaya abu na 22 shine a koyar da yara ta'awiduhum alal khushunati warruzula a koya musu al khushuna kaushin rayuwa ba kaushin ɗabi'a ba shine muka yi magana a baya kaushin rayuwa kar ya kasance ko da yaushe cikin jin daɗi wata rana ya ci abu mari daɗi wata rana ya sanya mari daɗi wata rana ya kwanta a mari daɗi a koya musu wannan warrujula da jarantaka wata rana ma ya kwana a can daryan ƙafa dan wata lokaci da awa za ta kama shi zai fita ƙauye ba shi da ma wanda zai ba shi masauki kamar yadda annabi Musa da annabi Khidr ai sun fita ko masauki ma ba su samu ba ba dole kawai sai dai su samu wani abin nan dan tudu kawai su kwanta ba to a koya ma yaro wannan kar a ce kullun yaro shi dai akan katifa zai kwana akan gado zai kwana wata rana ya kwana inda yake akwai wahala wal jidd wal ijtihad akwai musu kokari da jajircewa wata janibun malkatul batala war rahat wad da'a ani sun taso daga kasala da fitsara da neman hutu da wofinci al'amura masu muhimmanci bai dace da iyaye ba su tarbiyyanci ƴaƴansu akan kasala da neman hutu san bai dace ba barki shi yin waɗannan ɗabi'un ya kamata su tarbiyyanci ƴaƴansu akan ta yawwa akwai iyayen da ba sa son su ga ƴaƴansu suna wahala yau kwashe ƙasa kawai za a yi wai ba za ka ce ƴaƴanka su samu cebur dabaru kuwa su kwashe ƙasa ba kana jin zafi ka ga suna wahala ko noma gida ka goma ta kaje ka ɗauko wani ka ba shi kuɗi ya nome su kuma suna nan suna kwance sun miƙe ƙafa yaran da yake kawai in sun tashi da safe sai dai su ci su sha kawai sai dai su je su yi kwanciyar su musamman in coronavirus ta hana fita zuwa makaranta da dama yanzu gidajen mutane da dama ba a tashi a gidan sai karfe 8 zuwa karfe 9 in aka gama asuba yi bacci kawai ake yi tsawon watanni 8 din nan hutu ake yi wani yaron ma idan ya tashi karya sai ya koma ya kwanta kai da matsaloli a cikin rayuwar mu kaji da matsaloli tsakani da Allah a kasan Japan saboda tsaban mai da hankali akan aiki da kokari akwai waɗanda yake ba sa iya kwanciya su yi bacci sai dai mutum in yana cikin tafiya yana cikin aiki ya ji bacci sai ya dan rabe jikin katangan nan kawai sai dan kishin gida jikin katanga a tsaye yayi bacci na minti 20 ko 30 in ya farka sai ya ci gaba da aiki gashi a duniya ana buga misali da su gurin technology mu ko a Najeriya ku ga abin da kuke kerawa kuma wallahi kun ji na ce wallahi baba ku da basira bane kuna da basira amma mu an gina mu ne akan shanta kewa da san kai da san jiki da kafala shine abin da aka gina mu akai kowa kawai yana son ne ya koma shiga office ya kunna AC kaji an ce maka chief of army staff office din shi na Abuja ne da office da waye da waye da waye an ce ya koma Borno ya koma Maiduguri ya je dan samar da wani office na aiki ba zai yi ba soja ne kuma fa soja ne amma bai san kuma sai AC idan kaji soja ya koma shin AC ai kaga sun Allah lalace me alakan soja da AC ai Allah lalace to wannan duk ya samu asali ne irin tarbiyyar da mu kuma muke dauka kenan yau shine sai kaga abin da shugaba zai iya yi a badin shugabancinsa ba zai iya ba yanzu wani shugaba ne zaka kira shi ka ce a danyi 440 kilometer 5 ko a taka da kafa sai an zo da mota mun taba yin wani tattaki a cikin wanda suke zuwa Sadi sun san ana yin wannan tattakin mun yi na kilometer 25 tafiya kilo 12 dawowa kilo mita 13 amma na rantsi muku da Allah mu Allah ya ce mu ke mu mun yi amma sojojin da suka rafa mana wa billahi allazi sun kafa da daman su mota suka hau muna tafiya ofisa ya dai ha ladan taya fa wai sojo ya ga ci ku gane irin lalacin da muke ciki to kar ka gina yara akan haka in ka gina yara akan ka kashe yara har shine ma da yake kawo maganan cewa yace fa arwafan nasi at'abun nasi wa at'abun nasi arwafan nasi mafi cin nasarar mutane shine wanda ya fi su aiki tukuru shine mafi hutu mutumin da ya fi kowa hutu shine mutumin da ya fi aiki tukuru idan kai aiki tukuru sai ka zo ka huta yace kuma mafi wahalan mutane shi ke samun hutu a gaba yace kai cin nasarar duniya jagoranci da mulki da shugabanci a duniya da cin nasara gobe kiyama wallahi baya taba yiwa a same shi sai an hau kan gadan wahala magana Ibn Qayyim ne wannan fa siyadatu fi dunya wa sa'adatu fil uqba la yusalu ilaiha illa ala jasarin min ta'ab sai an wahala amma mu yanzu yaran mu ba sa son wahala ba sa so duk wanda ka dan bashi wani aikin wahala sai ki su kullun sun fi son jin dadi shi yasa ni ban taba gamsuwa wai ka ce wai yaran ka yanzu gatan su yi yawa wai ba za su kai wanki da kansu ba sai dai kai ta bada wanki ayi musu babu laifi idan suna da lalura sun shagalci da zuwa makaranta da wani abu amma a rika samar da lokacin da za su kai wanki da kansu su guga da kansu su wanke ma iyayen da su samu albarka su kuma saba da wahala amma waɗansu iyaye suna nan su ƴan gata ne kayan ƴaƴa na da tuka sai a kwashe a ba mai wanki da guga ba gata kake yi ba kana kashe ƴaƴan ka ne kana koya musu san jiki ne da lalacewa yace farahatu ta'qibu al-hasara al-hini da asara da nadama take biyo bayan hutu wa ta'abu yu'qibu ar-raha hutu kuma shike biyo bayan wahala duk wanda ya wahala to zaga a karshe hutu zai yanzu daidai da makaranta wannan a makaranta ba yara discipline a sanya su aikace wanda za su samu albarkan karatu su hutu ne kawai suke yi akwai wani yaro da ya zo garin nan karatu irin yadda ya ɗauko wani tsari sai na gara yaran nan sai albarka shi tarin da ya dauko malamin ya gane yaran da nake nufi mafi uwan sun san shi Yusuf kitabu ana kira shi kitabu shi da yazo karatu yana yaro dan kankani sai ya rika bin gidan malamai malam do Allah in ka tara wanke ka kawo zan maka gidajen malamai ya rika bi za ka yi wanki akan ni a malami dan ni nake fako ne zan rika maka wanki idan kana da wata lalura sai ka kira Yusuf kitabu sai ka dora mishi aiki ko kai ba za ka yi aikin da zai maka ba ina ganin wannan nace yaron nan yana da wayo zai albarka kafin ai haka yaron nan ya kammala haddan Qur'ani ya kammala karatun shi ya koma garinku yanzu babban mai da'awa ne a garin su kuma yazo ya samu wadansu matasan wadanda muke zaune da su shekarar shekaru amma ba su ci makoni ba ina tuna wadansu daga cikin su ni nake kwace wayan su ina ganin suna kallon fumafumai na Hausa a ciki ina kwace wayan shi ko ina ruwan shi da mawani fim shi ko waya mata da rishi shi dai a je makarantun islamiya a je masallaci a ce za a yi wani aiki na addini ya ce fasa karfin shi da kokarin shi sai ya haddan Qur'ani ya sami ilimi ne amfani ya koma ya zama da'i yanzu babban da'i ne a garin su a can Abuja to gurgurdan wahalan ka gurgurdan yanda za ka samu albarkan karatunka a kasa yake zuwa haya islam a kasa yake takawa yaji kai ba ma wai fa mu maza ba har mata yamma idan suna da hidima sai dai a ce aje a ga mai Yusuf kitabu yaje ya kaza to amma yanzu kai kana da wani dalibin ma ka ce mishi dan tsananin ka jira ni kai awa biyu baka fito ba sai zan dora baki Allah ba malam shi kadai ne malamin ba kuma malam wani ya ce wa sai je gurin wani malamin ba ka haramta ma kanka albarkan da zaka samu kai kana neman hutu ne an ce al-imam ibn abdudunya ya fita neman ina jin ma akwai maganganun shi anan ai ko mun wuce su a baya ya fita neman ilimi na da shekara 20 ya dawo na shekara 60 an ce a kai yake daukar littafin sa kuma a kasa yake tafiya a kai yake daukar littafin sa ba shi da mota amma yanzu in aka ce al-imam ibn abdudunya sai da kai an ce rahimahullahu ta'ala ana karanta maganganun sa ana aiki da gaskiyar da ya fadi ana nawaye ya ma'aunai ya ladan shi basartu bil rahatil haka ne basartu bil rahatil kubra falam araha tunali illa ala jatr min at'ib ni dai nayi dubi da kyau in ga waya za a yi a samu hutu ne girma to ban ga hanyar da ake samun hutu ba sai ta hanyar a bi ta gadan wahala sai ka hau gadan wahala kai tayi to san daga nan sai ka huta ko malanta ne duk wanda kaga ya zama malami kar kai tsammani wanda kake ganin shi yanzu a malantan shin nan haka yake kan asali wahala yi tayi wahala yi tayi sannan yanzu ya zama malami sai ka zo yana cingide ya miƙe kafa ko duk kun tattan kwashi kafa kun sun fiyar da kai to ya riga ya nima jiya yau gashi yana hutawa kai ko da baka samu jiyan ba yau ba gashi kana wahala ba to kai ma an ka samu yau din gobe sai ka huta haka ka'idar ce amma yanzu ɗaliban mu ki je islamiya shine maganar da nake jiya sai wata shekara 25 tana zuwa islamiya amma bata iya karatun komai ba a daidai lokacin da yake wani zai je ya fara primary ya secondary ya jami'a ya masters ya yi PhD cikin shekara 22 kamar yadda muka yi lissafi da kujiya amma yau shekarar ta 25 a halari ba za ta iya karantawa ba me ya sirrin haka in aka yi karatu idan ta dawo gida ta ajiye littafin ta ajiye jakan to sai kuma gobe an tashi za a koma islamiya ko za a koma makaranta sai a saita ɗauko zakka a daidai lokacin da yake ka ɗauki magabata da ake ganin su al-imamu shafi'i su wane ne ba wai fa kawai kaifin basirar ne Allah ya ba su ba akwai nanatawa za su je su ɗauko karatu akwai wanda zai nanata karatu sau dubu ya je ya ɗauko karatun hadisi sai ya maimaita hadisin sau dubu kafin ya koma ya ɗauko wani hadisi to ka gaya min yanda za a yi wannan ba zai rike hadisi ba amma mu mun ɗauko karatu mun je mun watse da shi sannan kuma a cewa ana neman a gina mutane
akwai dai nau'in ganganci a wannan dora ma yara da bi an san jikin nan bai yi ba ina karana na ta muku jama'a yara su zama jarimai su zama hazikai wanda ma zai ba su daman su iya neman na kansu ba komai yaro ta sai mahaifin shi ya mishi ba in mahaifin shi bai mishi ba kuma ya fara tunani inda zai je fata ga mu da ƴaƴan da yawa wani yana da ƴaƴa 10 ka gaya min yanda za a yi ka kosar da bukatun ƴaƴa 10 amma in Allah ya taimake ka hudu daga ciki kowa ya neman maka kanta sana'a sai dai ka dudu na sauran ƴan kanana zai maka shi kayan sallah zai maka shi kaza kai ma yi maka ya taimake ka amma ka ga zaratan samari sai ka ga ana masa kayan sallah saboda sabon lalacewa wa ana masa kayan sallah wani ya fi tsawo sai dai mun sallahi baban ni ma fa za a dinka mun kayan sakarai ko a dinka mi shere ne yaje shi yanzu yana son duka ne in ya fita shi kenan Allah ya sauka kuskure ne 23 a koya ma yara qiyamul layl yanbaghi fi zalika ta'widuhum 'ala intibah akhir al-layl a koya ma yara qiyamul layl abin da ke taimaka ma qiyamul layl shine kar a wahalar da gangan jiki da rana in aka wahalar da gangan jiki da rana qiyamul layl bai yiwuwa sai dai ko ga wanda qiyamul layl ya zama shi jini da tsoka irin su al-allama bin ba da muka bada misalin shi a baya komin wahala babu yanda za a yi dare ya wuce al-allama bin ba zai qiyamul layl ba mala bakar guni al-ulama ar-rabbaniyun kenan a cikin dare baccin awa hudu kawai yake yi ko kasa da haka babu yanda za a yi wuce awa hudu na bacci sauran za a shagaltu ne da nazari da ibada Sheikhul Albani yana baccin awa hudu ne kawai a 24 hours da daddare 2 hours da rana 2 hours yanzu ba ga duk duniya tana fadin su ba to kai kana son ka zama na Allah kana son ka zama ka ribi rayuwa rayuwanka ta kyau addinin ka ya kyau amma galibi wani ma sai an tsaya sallan asubahi sanne yake tashi ko raka'atul fajr bai iya yi bai iya mutu ya karshen dare bai iya raka'atul fajr kai wani ma asubahin tana wuce shi kai kuma kana fatan ka zama na Allah kuma ka zama mutum rayuwanka ta daidaita annabi sai ya kiyaye kiyaye kira qiyamul layl da abu salihina ta da mutanen kirki kenan duk wanda bai qiyamul layl ba mutumin kirki bane ina faɗin wannan da babban murya duk wanda bai qiyamul layl ba shi cikin mutanen kirki da abu salihina ne qablakum alaikum bi qiyamul layl haka annabi ya ce ku rike qiyamul layl saboda ta da mutanen kirkin da suka bukatun ku ke da haka in ba ka qiyamul layl ba ka cikin mutanen kirki to akwai ma yara wannan idan aka koya musu wannan mali yake fa inna waqtul ghana'im lokacin ganima kenan lokacin da ake rafa tautuka kenan wani zai samu kadan wani da yawa wani ma za a haranta mishi samun wannan gabaki daya duk yaron da ya fara da qiyamul layl na yaro to zai zama babba yana riko da qiyamul layl wallahi kun ji ina karar ran ku da Allah duk matsalolin da ta dame ka in ka dauki dare ka dauki dare kamar yarece ma Allah matsalan nan ta zama tarihi hadisi ya zo ce man ta'arra min al-layl duk wanda ya tashi cikin dare ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim annabi ya ce duk ibadan da ya Allah ya karba haka nan duk addu'an da ya Allah ya karba ga mu da matsaloli jirjik amma mun kasa magance saboda ba mu da kusanci ga Allah ka tashi cikin dare malam ina gaya maka matsalan ka ta kare matsalan ka dai matsalan aure ne ko to ta kare matsalan aure dai ta kare matsalan talauci ne to ta kare matsalan kawai da bazan baki aminci za ta kare ba in kika tashi cikin dare shine maganan kare kishiya ko kin tike ya mulle shi kina roƙon ka da Allah ya sa ƙara wannan qafiatu rahimin ne annabi ya ce ba a karba irin wannan addu'a ki ta addu'a Allah ya targa ya tarwata wannan aure da zai Allah ka lalata wannan addu'a Allah ba ya karbanta
sai dai ki roki Allah ya zabo miki wanda za ta zama karkashin ki ki roki Allah Allah da kuwa da amaryarta wanda mijin Allah kamar da su karkashin kulana yau ki zama ke ne zaki ce ne gida ai kaza ki ce mu amaryanki ai kaza sai ta zama karamin aiki akwai wani bawan Allah da ya bani ya ba mu wani labari da wuce sati biyu ba yake gaya mana cewa wata yarinya ta kai wata mata asibiti duk irin kyautata wanda yaro ke mu babba yarinyar nan tana ma wannan matan a asibiti ta kai ta komo ta kai ta komo sai likitan ya zo yana tambayan su likitan da yayi wannan abin nan shine yake ba mu wannan labari yake tambayan su ke wannan mare lafiyan kenan ya kika yi da ke da mijinki lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza da ya gaya ma yarinyar ta gaya ma ita wannan sai yarinyar ta ce to wannan maganar nata ne gurin kaushi sai za ta ja da baya sai ce sai ita matan ita mai lafiyar sai ta ce a dawo mana dawo dawo ba kun gurin ba shi amsa kajiyan da aka yi kajiyan da aka yi kajiyan da aka yi to shine da yarinyar da mare lafiyan aka kai ta inda za a yi mata wani abin nan sai yake tambayan yarinyar sai yake tambayan ita mare lafiyan wai wannan yarinyar yake ce ko wace ce sai ce kishiya ta ce kishin ki tace wallahi tallahi kishiya ta ce yarinya ce tun tana yarinya ta kan zo daki na ce wasa ce abin nan dinta da ta dan tasa ko mai gida na shi ita yake so ni kuma sai na ga zan kishi da yata wace yake a daki na ta taso sai na rungume ta hannu biyu dan haka ka ganta nan inda dai ka ganta nan to haka musu da ita dan haka na dauke cin yaya na ne ita kuma ta dauke ni uwar ta ce dan mama ma take ce mata fa mama an ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tace to je ki mama ba za a yi kaza ba shine ce ya laita kauni ya alamun jama'a gafar ne ya zo da alimin mukarrami ina ruwan da ina kai so da a ce kishiyoyi sun san irin wannan sai kishiyanki ta zama miki yarinya sai ki sa ta aiki yanda kike so ki mai da ta karamai aiki to in kika irin wannan addu'an za ta karbu amma da ke hana wuri ba zai yiwu ba cikin abubuwan da ya kamata a kwadaitar da yara ta jinibin fudu da fa'ani wal kalami wal manami wa mukhalatatil anam a nisan ta yara da waɗannan miyagun ɗabi'un guda hudu kun ga waɗannan ɗabi'un guda hudu shi ke kawo ƙeƙashewar zuciya duk wanda ya lalace sassan jin waɗannan miyagun ɗabi'un na ɗaya dai raran abinci cin abinci da yawa magana da yawa bacci da yawa cakuɗe ɗaya da jama'a duk sharrin da ya faru a duniya ta ƙarƙashin waɗannan ne Ibn Qayyim ya yi magana a kan su sosai shine yake cewa fa innal khasarata fi hadhihi al-fadalat duk wani hasara da ka gani to sanar da yin waɗannan raran waɗannan abubuwan mutum ya ci abinci sama da bukata irin bayanin da muka yi a baya cewa iyaye mata kuna ba ƴaƴa abinci suna ci ya wuce bukatunsu ko kuma magana ba ko da shi ake magana ba in an tashi za a yi magana akwai abubuwan da ya kamata a faɗi a auna a kirfa amma wani yana nan kawai shi sai dai ta tadi sai wata uwa ta zauna da ƴaƴan ta ta tadi tadi ba kan gado ba kai ba tushi wani uba ya zauna da ƴaƴa ta tadi sai ba haka nan yawan bacci hasara ne yana kawo gafala yana kawo nisan tan Allah haka nan cewa kuɗi ɗaya ne da mutane shi yasa kar kai zaman da kani kar ya zama akwai wani gurin da aka san ka da shi wani gurin firan kai ba wani maganar gurin fira ba ma kowane mutum ne fa zai zai zama abokin ka ba abokan mu'amalan ka su zama takaitattu mutanen kirki wanda bukata yasa zaka yi mu'amalar shi kai mu'amalar shi ya kurabu a Sheikh Al-Albani idan ka kai mishi ziyara a matsayin ka na dan uwan shi ko shi ya kawo maka ziyara ko dalibin sa kana zuwa assalamu alaikum ya fadilatu sheikh aka gaisa zai ce to muna da minti bakwai tun farko ka sani minti bakwai muke da shi su ala gafas da malam ya kaza ya kaza ya kaza alhamdulillah kaza 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 kaza
minti bakwai tayi sai a ce to ai hakuri da Allah akwai aiki a gaba shine mutumin da yake fa idan ya dauki littafi a maktabatu zahiriya na kasan Dimashq idan ya dauki littafi yana karantawa ya daga kafan shi ya dora akan bini matakalan bini kafin ya daga dayan kafan sai ya awa uku ya dora kafan shi a matakalan bini ne an dauko littafi ana karantawa ba zai iya daga dayan kafan ba sai ya awa uku a tsaye saboda tsabar ribatar lokaci ribatar lokaci da wannan ya zama shi jini da tsoka yana rashin lafiyarsa na mutuwa na ajali yana bacci wani daga cikin ƴaƴansa yana gefe ko dalibansa manajid ya kawo wannan kissa yana cikin bacci ne sai ya ce mishi wannan dan nata je ka dauko min littafin aljabu wa ta'dil na ibn abi hatim sai yaron ya ce dauko yana babaci yace budo tarjaman wani ya budo yace kaga an ce kaza da kaza da kaza cikin tarjaman shi yace eh yace alhamdulillah in hallat almushkila yana bacci ya warware matsalan a bacci yana bacci ne fa saboda abin ya zama shi dini da tsoka shine zuwa san an ji masa ya farka sai ga yaron a gaban shi yana zaune da littafi sai ce mishi take jacin alayya ya ce ya na ga ina kwanci ina bacci ka zo ka tsaya a gaba na haka ga ka a da littafi ya ce ga ta kai kace in dauko ya ce ni kai kace in dauko ya ce ni ban ce ka dauko wani littafi ba bi ma'ana shi wannan duk a bacci ne ya tattauna matsalan ya duba littafi har ya magance ta amma yana bacci ne ina son ku gane in dai kana son ka zama ka amfani kanka ka amfani al'umma sai ka rika nisantan kuma al'umma in dai kai ko da yaushe aka ci aiko a kira ka zaka tafi kana da matsala wani lokacin na iyalanka ne wani lokacin na hutu ne wani lokacin na mahalici ne sayyidina abdullah dan umar kamar yadda ya ba cikin sahih bukhari in yana karatun qur'ani bai dan kai ya kalli kowa amma kai yanzu ka zauna a masallaci zikiri kake yi sai wani ya ce maka haka minti daya wai ka bar ganawa da Allah ka zo ka gane shi wannan ba ganganci bane irin wannan shafi dai ne ina za ka kai ka kana masallaci an biyo ka an hana ka ibada da ambaton Allah ka koma gida an yi sallama kana kan hanya wani ya ganka ce dama ina son ganin kai ake so kai kai ka kama Allah shi Allah zai isa maka daga bayin Allah to cikin abubuwan da ya kamata mai da hankali akai shi shuwe ko min al-dhahab lil masjid as-sigharan wa hamluhu ala as-salati bi kibara a rika zafarar da yara akan zuwa masallaci suna yan kanana in kuma suka girma to lalle a tsaya kai da fata ganin cewa suna tsaye da sallah hanyoyin da ake bi a rika zafarar da yara zuwa ga masallaci suna da yawa tun yaro na dan kankani ko kayan sallah ka siyo ka ce musu to ga kayan sallah na siyo muku a wannan shagon hanyar masallaci sai ka nuna musu wannan alkhairin da suka samu yana da alaka da masallaci in wani abu ne ya faru mai kyau ka rika alakantar da shi da masallaci baba ina aka samu wannan ka ce mishi ina ka tuna gurin nan kusa da masallaci ga masallaci ga wurin to anan ne aka yi kaza wannan zai ci sanya mishi shauƙin masallaci ashe masallaci mabubbugan alkhairi sai ji yana shauki idan ya rage furan sati ɗaya kamar yadda malaika a cikin littafi ka rika sanya mishi kwaɗayin sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu je da kai sallar azhar masallaci Allahu akbar ka nuna mishi wani abu ne babba kamar yadda ake miki albishir zaki je maka ki ta murna ai ma yaro albishir cewa za fa a tafi da kai masallaci in ya ci abinci ya daɗi na cikin wasa a ce alhamdulillah kaga yau sauran ranar da zaka ta masallaci sauran kwana hudu ai ta sa mishi shauƙin masallaci babu ne sai a wannan lokacin ka sanya dan wani chocolate a aljuhu in kuka je masallacin da shi ka tsara mishi inda zai zauna ba hauragiya ba cutar da masu sallah in ya salla kai ga shi kace na ga kai salla alhamdulillah salla tayi kyau ka dauko wannan minti ka bashi kace sallan ka tayi kyau kuma baka damu masallata ba dan haka ga kyautun da aka yi maka na zuwa masallaci kuma baka je masallaci kai tattashuwishi ba to wannan na daga cikin abubuwan da zaka rika gafarar da shi ita ko mahaifiya tana ce maka wa akan wannan wannan yana daga cikin abin da ya kamata a mai da hankali akan sa a ƙarshe da yake lokaci ina ga ya dan kusanto bari in ba ku nishadi wannan nishadi ina son ne ku dariya an zo an yi wani taro taron nan mutane da dama sun halarci wannan taro akwai zage-zage akwai kanawa kasa akwai wasa da raha tsakankanin zage-zage da kanawa lokacin sallah yayi aka ce to wane ne zai sallah bakano ya ce ni ne zan yi sallah ai ba zan taba ya dawo wani ba zan zage ya sallah ba ni zan yi sallan nan aka ce to shikenan bismillah ya shiga ya limanci da ya gama sallah ya je ya ce to jama'a ya aka ga sallah aka ce a sallah alhamdulillah sallah tayi kyau ai sallah tayi ba ni ne sai bakano ya ce to duk ma ban yi alola ba kenan da ne alola ai da sallar ta ta alheri Allah je ga kanawa da zai je da ni to ina ga zamu dakata a nan insha Allah ta'ala sai a jirna ta gaba in Allah ya sa da muna fatan mu karshe wannan karatu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana صلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك wannan tambayoyi duka suna da kyau matsala ta farko matsalan fikihu ne ba ita muke tattauna a nan ba matsalan ya labarin sallan yake ba yawa ba wannan matsalan muke tattauna ba matsalan tarbiyya ne ina bayani ne akan karki bar pampas a jikin yaro ya rika wari matsalan kuma ke je ki sallah da shi matsalan fikihu ne wannan aka koma haji za a samu bayanin sa matsala ta biyu yaro ya rika kusa a gaban mutane wato ka kazanta mishi wannan dabi'an irin tadan mutanen annabi lutu kenan wato akuna fi najikum murmunka da qur'ani ya kawo wato wuraren zaman su banna suke zuwa da shi munka to cikin abin da malamai suka yi bayani shine kawai sai a rika gasan yin tusa waye zai tusa karfi sai wancan yayi wancan yayi wannan tadan mutanen annabi lutu ne waɗanda Allah ya halakar da su da aka arka nuna ma yara sharri ne wannan mummunan dabi'a ce rashin mutunci ne tusa sai dai idan ta kwace maka baka da yanda zaka yi amma in ba haka nan ba yin tusa da gangar a gaban jama'a rashin mutunci ne na ƙarshe a nuna ma yaro wannan kuma a nuna mishi kyaman haka in yayi kuskure a bashi hankali sai a ce ayya yayi bisa kuskure ne ba da gangar bane amma na tabbatar da gobe ba zai ƙare yi ba ko da an ji wari a nuna ma yaron kai hakuri ba da gangar yayi ba zai ƙare yi ba shi ma san ba ta da kyau a nuna mishi irin wannan ta hanya mai kyau wallahi a'lam wannan da dawo abu na farko ba bukatuwa sai kin gama ne da girman Allah a cikin kawai zaki neman ƙara ta'aliki menene sai an ce dan girman Allah wannan na daga cikin abubuwan da magabata har suna dukan yaran su akai wato sunan Allah yana da sauki a harasan mu shine sai ka ji yaro wallahi bazan yi kaza ba wallahi sai ne kaza wallahi bazan yi kaza ba wallahi baka isa ba wallahi na isa a cikin kitabu tawhid ya kawo cewa magabata suna dukan yaran su akan wasa da rantsuwa to irin wannan ne dan kankanin abu sai ka ji mutun ya ce ka dan girman Allah kai kaza ne ne girman Allah ce kawace mun yi mun kaza in daga dama in ki ka ce mun dan girman Allah kai girman Allah nan ba fa karama ba ce fa ba bukatun kananan abubuwa sai a rika kawo girman Allah ce ko mu bashi mu'amala ne tsakankanin mu yumuyum yumuyum to yi mun kaza kar kai kaza amma dan girman Allah bai ba abu na farko kenan abu na biyu shine qur'ani ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilmi wannan littafi ni ban san shi ba ke ne kika san shi dan haka a ce kuma in jawo hankali akan cewa littafin nan yana gurbata tarbiya to kaga na ina yi abin da ban san na gina akan abin da ban sani ba da ma na san me maganan ne sai in gane amintacce ne dan haka in ya baka sheda zaka iya ginawa akan shedan sa to ban san littafin ba ban san saban da ke ciki ba ban san bayanin da ake ciki ba gidan uncle so dan san gidan uncle ba gaskiya da Allah ya sa na san littafin ne sai in ce to wannan littafi in na fahimci sharri ne in ce yana da sharri in da sharri da alkhairi in ce da sharri da alkhairi amma in gina hukunci akan abin da ban sani ba ba zan yi wannan karfin halin ba Allah ya gafarta mana da baki da wannan addu'a da ce mun Allah ya saka mata da alkhairi ita ma naji dadi kwarai da gaske kuma ita dan Allah ta ba irin wancan bane ku lura ita yanzu wannan tana neman ne a ƙara dora su akan tafarki madaidaiciya ta gama mu da Allah a ci gaba da shirye wannan ayi kaza ayi kaza ayi kaza ita ko wancan kawai tana sane dan girman Allah in ta'aliki ko ba ku lura ba ta riga ta jawo hankalin amma tana son in ƙara ta'aliki ne ba iri ɗaya bane wannan babban al'amari ne wancan ko ba wannan kiman shi bai kai wancan ba tunda ita ta riga ta jawo hankalin sai kuma tana dan girman Allah sai na saki ta'aliki ban kuma na riga na yi shi a cikin karatu to kaga wannan al'amari ne karami ita ko yanzu wannan tana neman a ci gaba da dora su akan tafarki ne a kuma doge da ka don Allah ya mutu wannan gata wannan babu laifi a kai Allah sa dai ban san marubutan ba balantana a ce okay to ya zaɓi wanda ya fi so tirin shi ne inda kishi a da kishi ne ta ce ka gani in da ma duk abin da ne shi a ce da yi ba in mun ta ne sai a ce mata da Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan ta farko da take hana ƴaƴan ta fije wani gida su kwana a babin tarbiyyar yau, wannan tsabiya ita take dacewa har sai ko inda aka aminta cewa inda za a je din bai kasa da inda aka bari ba. A yau kakan gina tarbiyya na shekara 3 4 5 kwana ɗaya tak, idan yaranka suka je gidan biki suka kwana za ka ga sun zo da bakin miyagun ɗabi'u. Sai ga akwai gidan da yake iyayen ba su san zagi ba, amma sai ga yaran gidan suna zagi ɗan zama ne na awa ɗaya awa biyu, nan da nan za su ɗauki wannan zagin, kuma da yake akwai taimakon shaidan a ciki. Don haka a yanzu wannan zamanin da ake ciki, ka rufe kofan yaranka su je wani gida su kwana. Alhamdulillah yanzu ba a zuwa irin hutun nan da ake zuwa dan yana gurbata tarbiyya. So da irin zuwa gidajen mutane a ce za a je a kwana, duk ka rufe wannan kofa har sai inda ka gamsu da cewa tarbiyyar inda za ka kai din ko bai fi na gidanka ba, to bai kasa da na gidanka ba. So a irin wannan lokaci babu laifi a je a kwana. Amma kuma idan ya zamto wai a kai yara gidan kakanni su je su kwana, da dameji da yawa. Hausawa suna da azancin magana, suna kyaman goyen kaka. Wannan ko magana gaskiya ce, saboda wata jarabawa ne ake madattawa, idan suka girma sai a jarabce su san ƴaƴa da yawa. Irin san da bai nuna ma ɗan shi ba sai ya rika nuna ma jikokinsa, sai ya bar su su kangare su saki hanya, musamman kuma in gidan da yara. Da haka ina goyon bayan kar a rika barin yara su je wani guri su kwana har sai inda aka tabbatar da cewa inda za su kwana ya fi gidanka tarbiyya ko yana daidai da shi. To wannan babu laifi sai aka yi su kwana. Abu na biyu, wacce take uba ya rasu amma tarbiyyar ƴaƴa ba hannunta yake ba, to za ta yi gwargwadon abin da take iyawa ne. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. كبذا قوقرنتا تهدى كيد متان كيركي دلا ترك أطامة إدو سنة بيبيا أوان شين إند أكي تربيين يا إيم كودا تا كيغ تي تارك إيم واني كيو تتاواني دون أقول متى يا إيم أبين دنيكي نفي إلا إند أكا كي يا إيم ناتا بانا غفتا تن تربيا أما أمقبتا أقوني متمن كيركي sai ta hada kai da shi malam, don Allah ina son ka kurka kula min da yaran zuwa makarantar su, zuwa masallacin su, zuwa wani zuwa wani, ta kuma nuna ma yaran cewa wani zai kula da ku. In ta dan samu madara da azumi ta kai mishi, ta dan samu suga ta kai mishi, ta kyautata mishi domin ya rika tunawa da ƴaƴanta yana son ya sa kan ta farki. Babu laifi ai wannan. In kuma a cikin gidan ne aka samu irin wannan babu laifi. In ma matan wancan gidan ita za ki dan rika kai ma kyautatawa domin ta bude ma ƴaƴanki kofa su zama mutanen kirki, ki al'amarin yana da bukatun jajircewa da zagidan. Wallahi a'lam.
Dan insya Allah ya Allah ini
ko babin marra aminkum munkaran ya ishe ka da haka wajibi ne akan ka kuma idan ka saurari shingidin da muka yi kafin karatun wannan littafi mun yi bayani akan wane ne haƙin tarbiya cewa akwai uwa akwai uba a matakin farko da uwa a mataki na biyu da kuma dangin uwa da dangin uba duka haƙin su ne tarbiya kuma kai kana cikin dangin uwa da dangin uba gabaki daya da haka kai ma tarbiyan hakkin ka ne sannan kuma ga nasoshin da suke bayani akan in kaga abu mai kyau ba a yi kai umarni da shi in kaga mummuna ana yi kai hani akan sa shine hisba shine umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka duka wajiban rayuwa ne musamman a gaban da ya zama babu wanda zai ga wannan ya hana sai kai ya zama wajibi ka hana ko kuma babu wanda ya san wannan da zai umarni sai kai ya zama wajibi kai umarni da haka ba za ka ja da baya ba za ka ci gaba da umarni da mai kyau da hani akan miyagun ayyuka za ka ci gaba da fayara akan turba mai kyau da usulubin da ya dace idan ka fahimci cewa rashin fahimta ne ya sanya iyayenka suke faɗa da kai to ka bi ta hanyar da ya dace ko ta hanyar aminansu ko ta hanyar malamansu ko ta hanyar limamansu su ganar da su cewa wannan abin da kake tarbiyya idan kuma ka fahimci san rai ne ya sanya suke son ka kyale musu yaya to ba za ka kyale ba kuma za ka yi fada da ku ba akwai iyaye da sukan fada cikin kuskure sai nan gaba za su yi fargajiya akwai wani bawan Allah da ake ba mu labarinsa wayansu daga cikin nan sun sani sai da ya taba duban mahaifinsa ya ce mishi Allah ya yi tsakanina da kai har yarin yake cewa ina fatan Allah ya sa ni zan kashe ka aka ce uban ya dauki yaron ya kai ma ɗan sanda da ɗan sanda suka tambaye shi ya ce ya munar tarbiyya na bai kyauta tarbiyya na ba ya kashe rayuwa na daidai lokacin da yake sa'o'ina da abokaina suna karatun addini suna karatun zamani ni kuwa sai nuna min shababa da san kai kawai ni dan gata ne duk abin da nake so a yi mun yace gashi yanzu shekarun mu ya ja ba zan iya komawa in karatun nan irin na abokaina da sa'o'ina ba ko na addini ko na rayuwa ga yanayin yanzu abokaina daga malam wani sai daktar wani sai wani kowa ya kama gaban sa ni ko ina nan nayi biyu ba ni ga Allah ba ni ga rayuwar duniya da haka ni baba ya kashe min rayuwa yayi mu uban Allah ya isa to akwai iyayen da ba za su gane wannan hadarin ba sai lokacin yayi to kai da ka gane wannan cin yanzu kai kokari kai musu wannan gyara mafi karanci sa samu dan da zai rika musu addu'a in sun mutu Allahu a'lam
Assalamu alaikum wa
Allah ya wannan ƴaƴa naka albarka da wanda ya hajja da sauran da basu hajja ba muna fatan Allah ya tsara musu albarka Allah ya yawaita alkhairi a gidanka ya tunkuda dukkan sharrura daga gidanka da sauran gidajen mu na al'umman musulmi musamman muna fatan Allah subhanahu wataala ya kyautata tarbiyyar mu ya yi yaran mu albarka ya karfafe mu akan tarbiyyar su ya kuma nisanta su daga miyagun dabi'u da mu da su gabaki daya والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك